بالعالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ana godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin wacewar rayuwar mu ta kuma iso wannan rana ta litinin yau zai zamanto bakwai kenan ga watan jumada al-akhirah shekara ta 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun saki haduwa a wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib nan gandun bai cikin garin Azra ci gaba da rasan mu da muke yi a wannan littafi na Tazkiyatun Nufus wanda Dr. Ahmad Farid ya tattara daga cikin rubuce-rubucen magabata muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka muna cikin batu a kayan al'amarin duniya Malam ya kawo mana cewa shi son duniya shine jagora a cikin dukkan kurakurai da ke faruwa a rayuwar dan adam kuma son duniya yana bata wa mutum addininsa ta bangarori da yawa mun ji bangare na farko mun ji na biyu mun ji na uku wanda aka tsaya a kayan hadithin da ya bayani inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci nau'o'in ayyuka masu kyawu masu nagarta guda uku wanda in an yi su domin Allah suna ba wa mutum matsayi mai girma a wajen mahaliccinsa wanda ya je jihadi domin addinin Allah kuma har aka kashe shi da wanda ya sadaka don neman yardar Allah da wanda ya je nemi ilimi domin Allah don ya aiki da shi to al haqiqa babu wanda yake samun tagomashi wajen ubangiji sama da waɗannan amma kuma hadithin ya nuna mana cewa waɗannan ababe ma dama mutum yayi su don duniya ba domin Allah ba to a ranar alkiyama ba zai samu sakamako ba wuta za a saka shi wanda Allah madaukaki zai ƙaryata wanda aka kashe shi a wajen jihadi amma yayi yakin ne saboda jaruntaka Allah madaukaki zai ƙaryata shi kuma yace kai ne don jaruntaka kuma an fada haka nan wanda zai sadaka amma kuma ba domin Allah ba dan a ce shi mai karamci ne mai yawan kyauta sai a ce masa ai an fada sakamakon sa kenan haka nan wanda zai nemi ilimi domin a ce masani ne to shi ma sai a ce sakamakon sa kenan Allah ubangiji ya tsare mu to don haka shine malam ya tsaya akan gabar da yace ka dube yadda san duniya ya haramta mu waɗannan lada mai gwabi da ake samu inda an tsarkake niyya yadda san duniya ya bata musu aikin su aiki wanda yake mai kyau inda an yi shi domin Allah kuma ya sanya su ne ma farkon waɗanda za a shigar da su ta kamar yadda hadisin ya ambata rabi'an hanya ta hudu wanda san duniya yake bata wa mace rayuwarsa da addini anna mahabbataha ta'taridu bainal abd wa bain fi'li ma ya'udu alayhi naf'uhu fil akhirah san duniya yana bujiro wa mutum ya sha makance tsakanin bawa da kuma ayyuka masu kyau wadanda amfanin su yakan samu ne a lahira ayyuka masu kyau waɗanda za a samu amfanin su a lahira san duniya yakan sha makance tsakanin mutum da waɗannan ayyukan bishtigalihi anhu saboda zai shagaltu gabanin waɗannan ayyukan ba zai yi ba bi mahbubihi, yanzu ya maida hankali zuwa ga abin da ya fi so, ita ce duniya. Wato mutum sai ya shagaltu da ita duniya, waɗansu kuma suna ta gwagwarmaya wajen yin ayyuka da zai ba su sakamako mai kyau a lahira, amma shi kuma wanda yake son duniya sai ya shagaltu da ita. To amma ba mataki ɗaya mutane suke ba wajen shagaltuwa da duniya, babu wani face yana shagaltuwa da ita, ko ba haka ba? Rayuwar ba za ta yi ba in baka shagaltu da duniyar ba. To amma yaya shagalin yake? To shine nan malai yace wannasu ha huna marati, mutane a wannan gaba matakai matakai ne, mataki mataki ne, shagaltuwa da duniyar mataki mataki ne. فمنهم من يشغله محبوبه عن الايمان وشرائعه, daga cikin mutane masu son duniya akwai wanda wato abin da yake kauna din na duniya ko abin da yake so ita duniya din takan shagaltar da shi daga mayin imani ko ta shagaltar da shi ma daga shari'ar Allah, saboda yana ga ci. Na taba jin aka turo mu wani audio ne ko kuma rubutu ne, wallahu alam na manta gaskiya, amma lalle na gaskiya wannan. Wai wata ce ita atheist ne, irin bata yadda da ba atheist bace, abinan ce yar madugo ce, yar madugo ne. To ita a ƙarshe ma kawai sai ta zama ta bar musulunci, sai ta zauna ba ta addini, sai ta ce saboda ta fahimci abin da ita take so ba zai taɓa daidaita da rayuwar musulunci ba. Kaga kai tsaye ita wannan ta zaɓi rayuwarta ta duniya akan addinin Allah. Da gaske wani ya turo min ko dai sautinta ko kuma rubutu ne wanda aka yi hira da ita take ambatawa. To kaga mutum ya kai gaya wajen lalacewa. Akwai wanda ma aka ambata ya zama Kirista shi kuma saboda wata kawai da yake so. Da yawa irin wannan yana faruwa ko? Alal aqalla irin wannan na samu labarin misalai sun kai guda uku. Mutane suke zama Kirista kawai saboda wata da suke kauna. Ta ce ita ba abun ba zai yiwu ba idan bai zama dan Kirista ba. To kaga wannan ai nau'in son duniya ne, mace ce yake so a duniya, wala Allah yana so ya aureta, wala Allah yana son mu'amala ma ta banza da ita ko abin da ya kama da haka, saboda tsananin wannan abin da yake kauna, ita da yake kauna da abin da yake so na duniya sai ya bar shari'ar Allah ya maki yin imani baki daya. To akwai masu wannan matsayi, Allah ka tsare. To kaga shi son duniyar nasa ya kai gaya ya ma raba shi da imani. ومنهم من يشغله حبها عن كثير من الواجبات, akwai wanda shi kuma bata shagaltar da shi ta raba shi da addini ba, amma kuma fa san duniyan zai shagaltar da shi daga da yawa daga cikin abubuwan da Allah ya wajabta, saboda san duniyan da yake yi to abubuwa da yawa ba wai bai sani ba, yana sani Allah ya ce wajibi ne kaza, to amma ba zai iya maida hankali wajen kiyayewa ba saboda abun ya ci karo da abun da yake so, ita ce duniya. Da yawa haka na faruwa ko? Mutum ya ki yana da awar musulunci amma akwai abubuwa da yawa na musulunci ba zai yi ba, kuma in ka tambaye zai ce haka ne shari'a ta ce kaza, yana sane, to amma ba zai iya kiyayewa wajibin ya aiwatar ba. Me yasa? Saboda duniya da yake kauna, duniyar kuma ta ci karo da wannan wajibin. To don haka sai sako-sako duniyar fifita, akwai mai irin wannan matsayi. Wa minhum man yushghiluhu an wajibin yu'aridu tahsiluha, daga cikin su akwai wanda duniyar za ta shagaltar da shi daga wani wajibi, wanda shi wannan wajibin zai sha makance tsakanin sa ne da samun duniya. Wajibin zai sha makance tsakanin sa da samun duniya. da yawa yana faruwa. Misali mafi karanci shine riƙe amana. Amana da aka sa mutum akan kasuwa sai ha'inci saboda yana son duniyar, yana so shi ma ya samu ya tara nasa. Direba ne aka dauki trailer aka bashi sai ta ha'inci, duk ka'idar da aka sama ba zai kiyaye ba saboda shi ma yana son hada tasa trailer. Ya kuma san wannan din ba daidai bane, haramun ne. To amma da yake yana son shi ma lalle sai ya hada tasa, to zai tsallake duk abin da ya san shari'a din ta ce yana sanin ba wai bai sani ba. Saboda kiyaye shari'a, tsara amana, za ta hada shi hada trailer sa a zaton sa. Ko kuma yana son ya tara dukiya ta ga kudi kuma yana taucewa na gwamnati a gaban sa. Wul wul. Amana wajibi ne. To anan kuma sai yaga cewa in fa bai tsakuran nan ba, ba zai fa samu abin da yake bukata ba. Sai ya zo ya rutaya ba shi da komai. To naka sai ta dai ba shi. Ba ya bai sani bane. To akwai waɗanda suke irin wannan nau'i. Man yushghiluhu an wajibin yu'aridu tahsiluha. Wanda san duniya yana shagaltar da shi daga tsaida wajibi da Allah ya ce ya tsayar. Wanda wannan wajibin tsaida shi zai shamakance tsakaninsa da samun duniyar da yake so. Wa in qama bi ghairihi, ko da ko ya tsaya da wani wajibin, zaka ganshi ya tsaya da wani wajibin sallah ana ta yi, azumi an kiyaye, hannun ta dawo yi ana yi, amma yin wannan wajibin ba zai iya ba. Me yasa? Saboda zai hana shi saduwa da duniyar da yake so. To akwai wannan matakin. Wa minhum, daga cikin masu son duniya mutane, man yushghiluhu anil qiyami bil wajibi fil waqti alladhi yanbaghi. Akwai wanda shi abinda son duniya yake masa yana kade masa hankali ne, ba zai tsaya da wajibin da ya san wajibi bane, fil waqti alladhi yanbaghi, a lokacin da ya kamata. Idan ana hada-hadar kasuwa ne, ko ana wata hada-hada, ana shawowa kan hankalin waɗansu a wajen siyasa, to lokacin sallah kuma sai ya zo ya taucewa, ba za a yi sallah ba, kuma an san wajibin ne. Dan kai da mai sallah ba, a za mu hada, za mu hada, bari mu gama da waɗannan mutanen. Ya san kuma lokacin sallah yana nan, rubu a samu damar abin da ake so ba na duniya. To don haka sai duniyar san duniyar sai ya shagaltar da shi daga kiyayewa wajibi a lokacin da ya dace, alal wajhi alladhi yanbaghi, ko kuma ya hana shi kiyaye ta a yanayin da ake so a kiyaye ta, wanda ya kamata. Ba zai cika ƙwarya na abin da ake so ba saboda san duniyar. In zakka ce zo zai fita, to yadda yake so zai. Me yasa? Saboda ga yana ga minus ne. Ka san da mu kuɗi ya ƙara yawa, to zakka ta fi yawa. Haka ne ko? To kuma a lokacin da mutum ya ga minus din ta fi yawa, to anan kuma sai kaga zuciyarsa ta so mashakka, idan har duniyar ya sa a gaba. Domin zai iya ganin cewa to yanzu zakkar da za a fitar miliyan 100, ka san kuma ko wanda zai fitar da zakkar Allah kaɗai ya san madadinta, ko ba haka ba? Imana yanzu miliyan 1 nawa ne zakkarta? 1/4. Ha? 24 25 million, biliyan ɗaya fa kenan. To akwai wanda shi zaka ga watakila biliyan ɗin yana nan, yana da su satata ya ajiye, ko yana da irin wannan kuɗin tsayawa. Barin ma yanzu da ba sa daloli suke saya kawai ya ajiye, shine babbar kadara a yanzu. Ka sai dala ka ajiye, ya fi ka sai gida ka ajiye, tunda sun san kuɗin mushirgi ne. To don haka sai a sai daloli, ana ajiyewa dala, the almighty dala, ai ta tara ta. Allah shirar da mu. Kuma ni ban san masu tarawa mai lasi da shi ne, wallahu alam. Wallahi kuwa mai lasi da shi ne rai. Ita rayuwar duniya biyan bukata ne. To amma da yake an sa wa dan adam Ubangijin halitta shi ya faɗi siffar mu'ad. Ya nuna mana wanda suka sa duniya a gaba, to ga layin su. To a bisa wannan fa yafaratu fi waqtihi wa fi huquqihi, don haka sai ya dinga yin sakaci wajen kiyayewa wajibi a lokacinsa, ko kuma ba zai cika masa haƙoƙin da ya kamata a cika ba. In sallah ce kamar yadda muka bada misali, ba za a yi ta akan lokacinta ba, ko kuma wataƙila sai a yi ta a gurguje, ba za a cika mata haƙoƙinta ba. Ko kuma in zakka ne, ba za a yi ta a lokacinta ba, ko kuma wala Allah ba za a cika mata haƙoƙinta ba, sai a tsakuro abin da aka ga dama. A nan mutum sai ya zama ɗan tatsine. Ka san da yawa suna zama ɗan tatsine, duk inda zuciya, wallahi duk mai bautar zuciyarsa ba zai bi shari'a ba. Duk wanda wai shi sai shari'a ta dace da abin da ransa yake so, to wallahi tallahi ba zai bi ta ba, dan zai ta ganin inda shari'a ta yi saɓani da abin da ransa yake so. Saboda ita shari'a abin da Allah yake so ne. Abinda kake so kuma abu ne na ɗan adam, hawa ne, al-hawa. Shi yasa sai a ta samun clash. To duk lokacin da mutum ko da a fatawa ce zai je nan yayi fatawa, sai a gaya masa sai ya ki, saboda ya ji bai dace da zuciyarsa ba, ko ka ja masa hadisi da aya, ko ka kawo masa maganganun magabata a bisa abin da ka fahimta, to ba zai ɗauka ba, sai ya sake zuwa wani waje sai ya fatawa. To mai irin wannan zai ƙare ne a bautar zuciya, ba zai bi shari'a ba. To shi yasa duk inda ya ga sauki to nan zai karkata. To sai ka ga yan tatsina, tunda su yan tatsine mutanen banza ne, sun karanta hadisi, sun ci hadisai duk ƙarairayi ne, ban san kuma Qur'anin ta ina ya zo musu ba, ta hanyar da hadisin ya zo, ta nan Qur'anin ya zo, ko da haka sai suka kiyadda shi. Fa bi ayi hadisin ba'dahu yu'minuna, ka ji wai fassarar da suka yi da wani hadisi kuma bayan Qur'ani zaka yadda? To ba'dahu din waye ce musu lamirin Qur'ani yake nufi? Ta yaya suka gane haka? Ina sai sun koma luga. To ita ta ina suka samu bayanin a haka yake? Abubuwa ne na kwamace Allah su yana da yawa. To su a wajensu, in kana da kudinka ya toka da sama, in ka ga dama in ka zo sai ka dan kamfato haka da hannunka, sai ka ba in ka ce to ga zakka, shi kenan ruwa ta sha su a wajen. To kaga marowaci ai ya samu mafaka ko? Sai ya fake a nan, ya zama ɗan tatsina a wajen zakka. To don haka sai ka ga san duniya ya sa mutum ya yi sakaci da abin nan ɗinta, ya yi sakaci da haƙoƙi. Wa minhum, daga cikinsu, man yushgiluhu an ubudiyyati qalbihi fil wajib, akwai wanda san duniya yake shagaltar da shi gabarin bautar da zuciyarsa zuwa ga wajibin da Allah ya sa. Ka san shi aiki, yanzu sallah idan ka zo kai sallah ta ɓangare nawa kenan ka aiwatar da bauta? Sallah idan mutum ya zo ya sallah ta ɓangare nawa? To kar ku ruɗe, bani ba da misali, wataƙila sai ku ta abin nan. Ya yi ta ɓangare biyu ne, ta ina? Jiki da zuciya. Ta ɓangare biyu kai ibada, ka yi da jiki, jikinka ya yi, sai an samu dacewa jikin ya yi yadda ake so, ko ba haka ba ne? In ka tsaya za ka tsaya sallah, sai ka yi irin haka da ƙafafun kamar mai langa, ka yi tsayuwar sallah, ba ka yi tsayuwar sallah ba. So jikinka zai yi yadda ake so, sannan zuciyarka ita ma ana so ta yi yadda ake so. Me bautar da zuciya za ta yi idan ana sallah? Ka halarto da girman Ubangiji, ko ba haka ba? Duk wani abu da wasuwasin shaitan zai shigo ma, dan shaitan yana son bata mana sallah, sai ka fara sallah tunda bai ce ma komai ba, amma da ka fara sallah sai zo maka lissafi, sai ka so mutuno har yanzu ba a baka albashi ba, yana so ya rikita maka lamarin kenan. Daga nan sai ga abu sai ya lalace, ko daga nan ba isa ba sai sallar ta lalace, sai ka shiga sake-sake. To ana so kai fada da shaitan, idan yayi kokarin bujiro maka wannan tunanin, kauda shi, kar ka yadda, kai concentrating a sallah. To akwai wadanda shine nan malai yace wa minhum man yushghiluhu an ubudiyyati qalbihi fil wajib, daga ciki akwai wadanda san duniya, duniya take shagaltar da su daga bautar da zuciyarsu ga abin da yake na wajibi, sai su dinga tunaninta a yayin da suke bauta. Wa tafriquhu lillahi 'inda 'ada'ihi, yadda zai karkade zuciyarta sai tsaida ta ga Allah ta'ala, inda ada'ihi a lokacin da yake aiwatar da wannan, yake ida wannan bautar, to sai san duniyar sai zo kauda shi daga haka. Don haka fa yu'addiyahu zahiran la batina, sai ya sauda wajen ida wannan wajibin zahiran a bayyane, la batina na mabanda a zuciya, saboda ya sa masa sake-sake. Ai Bahaushe ya ce dan riba ake ne, dan riba ake kunu, ina amfanin baɗi ba rai. Duk hikima ce na Bahaushe cewa in ka kai ga abu to ana so ka ci ribarsa. In har ka tsaya ka yi ibada, ai so ake ka san lada. Ibada ana yin ta ne don samun lada, to ina amfanin ka yi ibada kuma baka yi lada? An rubuta ka yi ibada amma kuma ta zamanto batta lada, haka kuma na faruwa. To akwai wanda shi lamarin duniyar tasa abinda take yi kenan, sai ta cuce shi ta wannan janibi, sai ta hana shi samun mai da hankali da samun nutsuwa a yayin da yake ibada, da samun ikhlasi da abinda ya kama da haka. Yayi ibada a bayyana amma zuciya ba ta yi ba. Wa aina hadha min ushaqid dunya wa muhibbiha, ina zaka kwatanta kuma waɗannan na ƙarshen da waɗanda suke su ushaq ne, sai aka kira su da al-ishq, shine tsananin ƙauna wadda ta kai gaya har mutum ya zamanto ya ɗimo ta don so, don soyayya. To ai kaga wannan na ƙarshen ba za ka haɗa shi ma da wanda zuciyarsa take tsananin ƙaunar duniya ba, wato ana nuna maka maratib ne, wannan na ƙarshen shine mai ɗan sauki-sauki, ko ba haka ba? Kaga na farko aka ce ga wani wanda shi kafirci ne ma za ta saka shi, ta hana shi imani, ta hana shi shari'a. Wani kuma za ta sanya shi ba zai yi da wajibi ba, sam wajibin ne ba zai yi ba. Akwai wanda wajibin ba sa yi, wallahi akwai wanda kuɗinsa ya fi masa akan ya kashe kuɗin don ya je aikin hajji, shi ya fi son kuɗinsa. Akwai waɗanda suka ƙi yin aikin hajji suna da dama, har yanzu abdamar ta kubce kuma, amma kuma ba su fasa yin rayuwarsu ba. Motocin da suke so za su saya, gidan da suke so za su gyara, za su yi abubuwa na hidimar kuɗi, ana ce musu alhaji kuma ba su je Makka ba, kuma suna da damar zuwa sanki. Kaga ƙaunar dukiyar ne da san alkinta ta suke ga cewa ba za su je su yi wannan ba, sun ki su yi da wajibi. Akwai wanda shi kuma kuɗin nasa, nasan ne zai yi sallah, zai yi abubuwa, amma fa zai ba zai ba da zakka ba, ba shi ba zakka shi, kuma in ga dama zai iya yi wa mutane sadaka, ya tara almajirai, ya taraba musu kosai da karago da masar hatsi kowane mako, duk zai iya irin wannan, amma ba zai fidda zakka ba. To kaga ai martabarsu ta wuce ta wanda aka ambata na ƙarshe wajen lalacewa. To wanda yake ushaqud dunya wa muhibbiha aka zai hadha min andarihim, domin wannan shine mafi ƙasƙancinsu, ai min asqatihim, wanda ya fi warkuwa a ƙasa. Wa aqallu darajati hubbiha, mafi ƙarancin mataki na san duniya shine wannan, an yushgila an sa'adatil abdi, an sa'adatil abdi, ya shagaltar da bawa daga yin abin da zai amfanar da shi, shine mafi karanci na san duniya, ta shagaltar da bawa daga yin abin da zai amfanar da kansa. Malai ce huwa tafriqul qalbi li hubbillahi, sa'adatul abdi kuma mafi girman rabo da bawa zai samu shine zuciyarsa ta zan ta wofanta ga komai, ta tsayu wajen son Allah subhanahu wata'ala, ya dinga samun muraqaba, yana samun shu'uri a zuciyarsa yana tare da ubangijinsa, ya dinga yawan tuna Allah. Wa lisanuhu li dhikrihi, harcensa kuma ya zamanto ya shagaltu da ambaton ubangiji. Wa jama'a qalbahu ala lisanihi, kuma ya zamanto ya hallara zuciyarsa ta zamanto tana tare da harcensa, wato lokacin da zai ambaci ubangijinsa zuciyar ma tana ambato, ba inda mutum zai rike carbi yana ta jin carbi yana ce kuma ana magana yana dariya yana jin abin da ake faɗa, kuma carbi fa cigaba da jamusa ake, to don Allah anan wajen zuciyarsa ta halarci abin da bakinsa yake faɗa. Yanzu zuciyarsa ta shagalci da shauraro ne, har ma tana umarni ga baki yayi dariya, kuma hakan yana zikiri. To ai kaga ba a samu daidaito ba, idan baki yana faɗa to sai ake zuciya ma ta halarto subhanallah subhanallah, zuciyarka ma tana faɗa, kana ganin tsarkakewa ga ubangijinka ga dukkan abin da bai dace masa ba, to haka ake so. To kaga wannan shine babban sa'ada, sa'adatul abdi. Wa jama'a lisanahu wa qalbahu ala rabbihi, kuma sai ya hallara bakin nasa abin da yake faɗa da zuciyarsa abin da ta kudurta, sai halarto da girman ubangijinsa. Wannan shine cikar muraqaba. Fa ishquha, domin tsananin kaunan duniya. Wa mahabbatuha, da son duniya. Al-ishq shine sama da mahabba, mahabba kawai mujarradin soyayya, amma al-ishq mutumin da ya zamanto zuciyar ta damfara sosai shine abin nan ashiq. Haka ce ad-dunya aqallu min al-qalili wa ashiquha adallu min ad-dalili, to ashiq mai tsananin kaunarta, to fa ishquha wa mahabbatuha tadurru bil akhirati wa labud, tana cutar da lahirar mutum ba makawa. Inda mutum yana tsananin kaunar duniya to za ta cutar masa da lahirarsa, kama anna mahabbata al akhirati tadurru bid dunya, kaman yadda idan mutum yana tsananin kaunar lahira to duniyarsa za a ga cewa kawun ba daidai take tafiya ba. In a wajen aiki na lace masa shi bai san ma me yake ba, sai ma a cutar da shi. Yanzu kan ma haka ake yi, da ne ake cewa mutum bai san me yake ba, amma yanzu wallahi idan mutum ba ya irin wannan abubuwan kokarin cutar da shi za a yi, musamman a ce kuma yana wani strategic office makogoro, kai ba za ma su bashi ya shiga ba kawai. In dai an san halinka kai mutum ne mai kirki, to in an zo makogoron gu ba za a bari ba, sai dai Allah ya kaddara lalle sai ka shiga, kuma in ka shiga kutungulla bai ta da kulli kala kala a cutar da mutum a duniyarsa. Haka lamarin yake, ko yanzu ma wanda zaka ga yayi kokari ya ce zai bi Allah subhanahu wa ta'ala, wani gani suke wallahi bai ma san me yake ba, gani suke kawai abin nan kinibibi ne. Idan mutum yana bin Allah, wasu wanda ba sa san bin Allah su gani suke kin bata lokacinsa yake kawai yana kin bibi, aljanna kai ta mai rabo ne da gaske. To kaga an cutar masa da duniyarsa, za a cutar da shi, za a tsangwame shi da baki, za a cutar da shi a zahiri saboda san lahira da yake yi shi. To haka abubuwan yake. Haka nan kuma idan mutum yana son duniya, to ita kuma ita ce za ta cutar masa da lahirarsa, don ba za ta bashi ya neme ta ba. To wannan yana daga cikin cutarwar duniya, za ta bijire tsakanin bawa da aikata abin da zai samu amfaninsa a lahira, wanda su kuma waɗannan mun ji su gashi mataki ne, mataki har guda hudu. Khamisan, abu na biyar, hanyoyin da duniya take cutar da addinin mutum, ta cutar da shi, anna mahabbataha taj'aluha akbaru hammil abdi, san duniya yana sanya bawa ya sanya ta ita ce babban abin da ya ba muhimmanci. Wa qarawa at-Tirmidhi min hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu kala, Imam at-Tirmidhi ya ruwaito daga hadithin Anas ibn Malik, Allah ya kara masa yarda, hadithi ne wanda yake sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man kanat al-akhiratu hammuhu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbi, wanda lahira ita ce abin da ya bawa muhimmanci, to Allah zai sanya masa wadatarsa a cikin zuciyarsa. Ba a bayyana ba, a zuciya Allah zai sa masa wadatarsa, sai zama to wadatacce ne duk matsayin da ya samu kansa, godiya yake ga Ubangiji kuma bai daga hankalinsa ba, ya yarda da abin da Allah ya yanka ya bashi, yana ta kokari kuma a karkashin samunsa ya nemi lahirarsa. Allah ka kara mana wadatar zuciya. Wa jama'a lahu shamlahu, sai Allah ya tattara masa kayan aikinsa. Ash-shamlu shine kama a ce al-jama'a, ma'ana dukkan al'amuransa Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya masa su su zan daidai akan turba. Wa atatku ad-dunya wa hiya ragima, kuma duniyar za ta zo masa alhali tana kaskantacciya, ragima ay zalila, za ta zo ta kaskantacciya. Haka lamarin yake, wanda hadithin ya ce wanda lahira ita ce manufarsa, to sai Allah ta'ala ya sanya masa wadatarsa a zuciya, kuma Allah zai hallara masa dukkan al'amuransa ya zamanto bisa tsari babu wargajewa, kuma duniyar ma za ta zo masa kaskantacciya gaba gare shi, amma ba za ta kade masa hankali ba. Allah Ubangiji ya ji kan Malam Abubakar Mamun Gumi, in waɗanda suka san Malam Abubakar Gumi anan ai an san in rayuwar da yake, haka ne ko? Bai damu da ita ba, kuma wallahi ta zo masa ta kowane waje, ta ko ina zuwa take yi a kaskance. Mutane za ka ga sun zo suna fatan Malam Abubakar Mamun Gumi lokacin yana rayu su masa kyauta ya tarba. Wallahi akwai almajiransa da ya gaya mini, tun a wancan lokacin Malam yana raye, almajiransa ne muka zauna tare da shi a wani gari, shi kuma ɗan ƙasar Kano ne, ya ce idan suna zaune ranakun da Malam baya karatu, ranar Alhamis da Juma'a ne, to idan Malam yana zaune a falansa da yamma za a zo gaida shi, su kuma suna zazzaune haka a gefe, matasa ne su, lokacin matasa ne ko aure ba su da shi. Shi wanda muke magana shi da Malam tura shi ma Lagos ya ce je karantar da mutane a can a gabaya, wallahi ya ce za a kawo kuɗi, mutum zai zo da kuɗi, kuɗi irin na dafa mai ƙima mai yawan gaske, zai zo shi ya gaida Malam, in ya gaida Malam sai ya ɗan ajiye kuɗi haka, ba a miƙa Malam sai a ɗan ajiye a gefe. To sai Malam ya ce to Allah shi albarka, Malam ya masa addu'a sai ya tafi, ya ce to wallahi sau da yawa sun sha yin faɗa su a tsakaninsu waɗannan matasan da yake matasa ne, ture-ture wajen ɗaukan kuɗin, saboda ba su taɓa ganin lokacin da aka zo aka ajiye wa Malam kuɗi daidai ne hawa ɗaya, falansa kuma a ƙasa yake, to idan ya tashi zai hau bene ɗakinsa, ba su taɓa garan da Malam ya ɗau kuɗin nan ya tafi da shi ba, wallahi ya manta, ya manta ma an ajiye abu a wajen. To su kuma abin da yasa suke ture-ture har a gwaggwaɓe bakin juna, wai ƙoƙari suke yi su ɗauka, don duk wanda ya ɗauka idan ya bi Malam bene a karamakalla ga wannan saƙon nan da aka waka, ya ce tauce ka Allah ya baka, to shi yasa suke gwaɓe gwaɓen juna, Malam ya ce to je ka Allah ya baka, duniya ce ta zo gabansa ta kowane waje. A lokacin sarki Fahad ya gayyace shi akan za a bashi irin Nobel Award din nan, aka gayyace shi Saudiya, kuɗi ne mai yawan gaske lokacin shugaba Babangida. Ban mantawa gwamnati a lokacin bata bada har lokaci yayi kusa, musulmin ƙasar nan suka yi ta ca suna hayaniya. MKO Abiola, Allah ya ji kansa, dan siyasan nan bai rabe. MKO Abiola Basharon shi ne a lokacin ya ce daga mutum ɗaya zuwa mutum ɗari waɗanda za su raka malam zai ɗauki nauyinsu, jirginsu, kominsu, hotel, everything. Tukunna gwamnati sai ta ji kunya ta ce ita za ta yi. To lokacin da aka je aka ba malam kuɗi mai yawan gaskiyar yalai, sarki Fahad ya bashi tare da wannan kyautan. Wallahi lokacin da aka dawo, da aka ambata wa malam ga kuɗin da aka kawo, sai ya ce to yanzu shi abin da yake so dangane da wannan kuɗi, yana so a masa abu guda. Gidan da yake zaune a ciki tun zamanin Northern Region, lokacin Sardauna, bayan da nan gidan yake, saboda shi ne Grand Kadi na Northern Nigeria, lokacin jiha ɗaya ce gaba ɗaya North, shi ne Grand Kadi na Northern Nigeria. To lokacin gawan sai aka musu gwanjan gidan, tunda lokacin an dissolve regions, to ana ɗauka a cikin pension ɗinsa. Ya ce har yanzu ban gama biya ba. Ya ce a biya min sauran bashin gidan a ciki. Ya ce kuma ina da 'yan uwa a Gumi a jihar Sokoto, tsohuwar jihar Sokoto. Ya ce su ma in a ɗan ciri wani abu a kai musu a ɗan raba ma dangi. Ya ce sauran kuma a yi aikin charity da shi. Ƙwandala malam bai ɗauka ba. Kuma da ya mudu rigunsa guda uku ne. Duniyar ce ta zo masa. Sabon motoci za a ɗebo a kawo masa, wallahi a wajen yake kyautarwa. Wallahi a wajen yake kyautarwa. Sabi fil a kawo masa fijo irin na da, sai ya kyautar a nan take. Shi baya ɗauka. Ba abin da zai bukata. Tension nasa shi ya tsaya a kai. Kuma wani ɗalibin ya ce malam zai fito da rigarsa yana wanke ta. Kuma ko kai waye ka ce za ka zo ka karɓa, ya ce ba zai baka ba. Ya ce kamar ni na wanke kayata. Ai ni ne yanzu sa ta ta datti. Ana hira shi yana wankewa. To kaga idan mutum ya sanya lahira yake nema, to sai Allah ya sanya masa wadatarsa a zuciya. Haka hadithin Annabi ya faɗa, sai ya sa maka wadatar zuciya. Kuma sannan sai ya ce wa atatku dunya wa hiya ragima, duniyar ma sai ta zo masa kuma kaskantacciya, ba za ta ɗau hankalinsa ba. Ita ce ta kaskanta a wajensa, ba shi ne kaskantacce ba. Duniyar ce yanzu ta kaskanta a wajensa. Masu itan in sun zo wajensa sai su rusuna. Idan mutum ya zan lahira ya sa a gaba, don ba ta kaɗe masa hankali ba. Kuma shi ba za a masa dandoliyo da ita ba, don dama ba ta ko kakkawa ma ba ta kaɗe mai hankali ba. Wa man kanat ad-dunya hammuhu, amma wanda duniya ita ce abin da ya sa a gaba, ita ce abin da ya ba muhimmanci. Ja'ala Allahu faqrahu bayna aynayhi, sai Allah ya sanya talaucinsa a gaban idanansa. Talaucinsa sai ya zama a gaban idansa. Kullum in aka ce abu yana gaban idanka, zaka daina ganinsa? To duk abin da ya tara yana ganin shi talaka ne, ba zai gamsu ba. Shi yasa zai diba, zai tara, amma kuma kullum gane yake waɗansu suna gaba da shi, zai ga bai wadatu ba. Kullum ci gaba da zai dan gani. Ana ƙara tara duniya ta kowace hanya. Law kana libni wa adama wadiyan min zahabin yawaddu an yakuna lahu wadiyan, to haka zai zama. Wanda duniya ya sa a gaba, to sai a sanya talaucinsa akan idansa. Zuciyarsa kuma ba ta da wadata. Wa farwaqa alayhi shamlahu, kuma al'amarinsa zai na a wargaje. ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له الحالي, bai sani ba, ba abinda zai same zai je masa na duniya sai abinda Allah ya kaddara masa. Duk hada masa ba zai samu abinda Allah bai kaddara zai samu ba. Kuma a cikin abinda aka mallaka masa sai ya zamanto kawai ajewa ne, kamar tururuwa ne, ki tara ba dan ki ci ba, sai ya zama tururuwa. an kaddara masa zai mallaki kaza, mallaka daban, mora daban. Nawa zaka ga mutun ya mallaki abu da yawa amma sai ganshi a fige, sai kaga wani shi kuma yana da dan kadan, kuma Allah ya sanya masa albarka, ya sa masa wadata zuci, sai ya zamanto a rayuwa yafi moran dukiya akan wancan mai yawa. Alhali in ana zance wancan bai isa ya je kusa da shi ba, shi kuma wancan ya san duniyar ne a gaban sa. To na kuma wannan na ɗaya daga cikin hanyoyin da duniya take cutar da mutum. In mutum ya sata a gaba, wallahi sai ta haramta masa moranta. Ballantan duniyar ma ba zai mora ba, ballantana kuma lahira kan da dama ya kau da kai gabaranta. Sadi suha na shida, anna muhibbaha ashaddu an-nasi azaban biha. Wanda yake kaunar duniya shine yafi tsananin azabtuwa da duniya a cikin mutane. Wanda yake son duniya ba, wanda yafi son duniya yafi azabtuwa da ita. Wa huwa mu'azzaban fi dawrihi thalath, don haka shi zai zamanto wanda ake azabtar da shi ne a magewarsa guda ukun nan, hanyoyin da zai kutsa. Yu'azzabu fi dunya, tun anan duniya za a azabtar da shi, bi tahsiliha, wajen tarata, wajen nemanta, wasa'i fiha, da kokarin da zai dinga yi cikin ta, wa munaza'ati ahliha, da yadda zai dinga jayayya da tashin hankali da gogayya da ƴan duniya dan tara duniya. Ko ba haka ba? Wanda duniya bata dame shi ba sai kaga ya kau da kai abu da yawa, amma wanda duniya ta dame shi karamin abu ba zai iya kau da kai ba. Da haka wanda duniya ta tafa kansa a hidimar kasuwa, yana dariyansa, yana so ya je iyo oda dan ya karya wani, shi ma wani yana tunanin ya karya shi, saboda kowa duniyar rasa a gaba, a tara ne ba wai dan a amfana da shi ba, ba wai dan a nemi lahira ba, a'a dan a yi gasa. To sai ga kullum a cikin haka ake. In a wajen aiki ne ga wancan yana fakon wannan, kaga wannan yana fakon wannan, kullum babu kwanciyar hankali, babu nutsuwa. To don haka ga yu'azzabu fid dunya bi tahsiliha, za a azabtar da shi tun anan duniya wajen nemanta, wasa'i fiha, da kokarin wato gwagwarmaya a cikin ta, wa munaza'ati ahliha, da jayayyar da za a dinga yi da ƴan duniya saboda tarata. Azaba ta farko kenan wajen tara duniya. وفي دار البرزخ اذا يتف دوري نبي جدن برزخ cikin kabari za a azabtar da shi, bi fawatiha wal hasrati alaiha, saboda yanzu ta kubce masa kuma zai danga nadama akan ta. Wannan kadai ya ishe shi azaba, bari ma azabar da za ta sabe shi ta hakika, ko wannan aka bar shi ya ishe shi. Ya hasrata ala ma farwatna fiha, suna kai cansu akan abin da suka yi sakaci a duniya. To a rayuwarsa ta barzahu za a azabtar da shi a nan, duk abin da ya tara fa yanzu gashi nan fa. Mutum ya zo mutuwa ya san irin empire da ya gina, irin dukiyar da ya gina, kuma gashi a gaba ba yadda ya iya, kuma dole barin duniya zai. An je ina ne amma kuma ba yadda za a yi. Waqila marraq wa dhanna annahu al-firaq, tafiyar ce tabbas. To kaga mutum ya shiga kabari ya ga a lokacin shi kadai kuma duniyar ya batta, yanzu gashi an sa shi a cikin wani kyalle tumbur ba damar tashi, kuma an loda masa ƙasa a kai shi kadai, ko mala'iku sun zo tambayarsa. To wannan takaicin ma ya ishe shi azaba. Duniyar fa da ya shagaltu wajen tara ta da neman ta ta kowace hanya, yanzu fa ya batta, zai dinga nadama akan me yasa bai yi aikin da zai amfanar da kansa ba a wannan waje, gashi ba damar komawa. Na biyu kenan, wa kaunuhu qad ju'ila bainahu wa baina mahbubihi ala wajhin la yarju istima'ahu bihi abada, da kasancewansa yanzu a barzahu an sanya tsakaninsa da abin da yake kaunan nan ita ce duniya, ala wajihin, a bisa wani wata fuska, la yarju istima'ahu bihi abada, da ya baya fatan zai ƙara haduwa da duniyar har abada, ya fa batta. To wannan takaicin ya ishe shi. Walam yahsul lahu hunaka mahbubun, gashi kuma yanzu anan ya bar abin da yake so a baya, gashi kuma yanzu bai sami wani abin kaunar ba. Yu'awwidhuhu anhu, da zai musanya masa wancan abin da yake son, babu canji, bai samu abin da yake so ba nan. Ai tunda yanzu ya bar abin da yake so a baya, ita ce duniya, to kuma da yazo barzahu ai sai ya samu wani abin da yake so ko? To anan bai samu abin da yake so ba, ba a samu maraba mai kyawu ba, azaba ce da tashin hankali da fitina. Fahaza ashaddun nasi azaban fi kabarhi, wannan shine yafi kowa tsananin azaba a kabarinsa. Ya bata lokacinsa a duniya, bai yi abin da ya kamata ba, duniya ta shagaltar da shi, kuma yanzu lokacin rabuwa da ita yayi, kuma yanzu ya shiga kabari, babu wani wanda zai nuna masa kauna, kuma babu daman komawa. Ya amalu alhamu wal hazan wal gamu wal hasaratu fi ruhihi ma ta'amalu didanu wa hawamu al-ardi fi jismihi. Alhamu, damuwa, wal huzunu, bakin ciki, wal gamu, takaici, wal hasaratu, dana sani, yanzu dukkan waɗannan su ne za su yi aiki a kansa, fi ruhihi, a ransa da za a maida masa. Ma ta'amalul didanu, irin abin da tsutsotsi za su yi aiki, wa hawamul ardi, da sauran ƙwarin ƙasa, fi jismihi, a jikinsa. In mutum an sa shi a cikin kabari, idan ya kumbura bayan kwana ɗaya biyu uku kan ai sai fashi, haka ne? Sati ɗaya idan an yi dai za ka zo ka samu tsutsotsi a jikinsa, da ƙwarin da suke wajen suna ta cin namansa, ƙwarin da suke wajen suna cin namansa, tsutsotsi sun fito a jikinsa suna cin kuma sauran jikin, su shiga kwarmin idanunsa su tsotse, cikinsa ya zama tsutsa, suna tsara cinye sauran abin da ya rage. Kaga sai ya zamanto abinda waɗannan ƙwarin suke yi a jikinsa a kwanciyarsa na kabarin, waɗannan ababe da aka jera, damuwa, baƙin ciki, takaici, da na sani, su kuma za su yi dinga mamayewa, su ma suna markaɗa masa ransa da za a maida masa. Ka san damuwa da takaici da tashin hankali su ma azaba ce, azaba ce psychologically ko a duniya. Mutum yana cikin damuwa, yana cikin baƙin ciki, yana cikin tashin hankali, yana cikin takaici, al'amura sun carke ba mafita, ya rasa yadda zai yi kuma ba mai jinsa, wannan ma azaba ce. To zai na cikin kabari, hakan ta same shi, ga kuma jikinsa tsutsotsi na ci, me ya jawo? Shagaltuwa da duniya akan lahira. Wal maqsud, abin da ake nufi, anna muhibbat duniya yu'adhabu fi qabrihi, mai tsananin kaunar duniya za a azabtar da shi a kabarinsa. Wa yu'adhabu yawma liqa'i rabbih, kuma za a azabtar da shi ranar da zai haɗu da ubangijinsa. Allah kaman nasar ya rabbul alamin, Allah ka sa duniyar da zamu so mu nema ta zamanto mana wasila ce domin samun lahira. Qala ta'ala, Allah madaukaki yace, فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الله يفعل أشكين سورة التوبة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم, قد دوكي وينسو كو أينسو يباك شعاوة سو كافرين لسوي كودة كيدة قال zaka Allah ya tara musu dukiya, Allah ya tara musu yaya. Kamar yanzu ne sai kaga wani in shi ɗaya yana son wasa da kwakwalwarsa, kafirai waɗanda ba su ma yarda da Allah ba banda fasikanci da abun nan ba abin da suke yi kasashen yamma suna nan kaman aljannar duniya kasashen su tas tas babu kwata babu kaza suna zaune komai da tsari da waye kafirai qala ba'd salaf wani cikin magabata yake cewa yu'adhibuhum bijam'iha za a azabtar da su tun anan duniya wajen tara dukiyar anan ne Allah zai azabtar da su wajen tara ta eh wajen tara dukiyar anan Allah zai azabtar da su wa tazhaqa anfusuhum bihubbiha kuma rayukan su za su kekkece saboda tsananin kaunar duniyar da dukiyar da suke tarawa hankalin su baya tare da su kullun ba sa cikin kwanciyar hankali kullun suna cikin fargaba kullun suna cikin tashin hankali ko dai fargabar karewar dukiya ko tashin hankali ta ina za a sake karata ita duniyar to babu kwanciyar hankali wani fassara haka ake nufi cikin aya wa hum kafirun alhali suna kafirai bimani haqqin lahi fiha saboda sun hana haqqin Allah abinda Allah yace a bayar a ciki ba su yi ba zakka ma da Allah yace nasa ne ya ayyana wasu bayin sa nau'i takwas yace ba su sai yaki sauran haƙoƙi ma yake bada liyatama wal masakin zabil qurba wal yamtama wal masakin wa bin as-sabil wannan su madiyya nasu ashabul huquqi duka to kaga wannan shi ma azaba ce ta duniya wanda ya shagaltu da duniya wajen tara ta idan ka ganshi wallahi sai ka ji tausayin sa ka ce to wani kai shi zai samu lokacin hutu ne yanzu wanda suke tara kudin gwamnatin nan me za su yi da shi kuma kullun fa tarawa suke ba suna tsoron jama'a jama'a na jin haushin su ba sa iya sakewa cikin al'umma kullun cikin fargaba kuma kullun suna tunanin watakila matan su ma za su musu tsafi ko kuma yayan su za su hada baki da wasu a kashe su don su yi gado imana fargaba ta ishe su tashin hankali to haka lamarin yake wanda za su tara yan kidnapping din su zo su ce su ɗebi mutane don a ba su kuɗi sai ya gan su da afiffige ba daɗi suke ji ba in an ce iyayen gidansu ne to iyayen gidan ma suna cikin fargaba don suna gudun kar wata ranta bunda a gane su ba su da kwanciyar hankali ya hasabuna kulla sayhatin alaihim daga sun ji kirin za su tsammata ai asiri ne yanzu ya tono to ina kwanciyar hankali mutum ya sa duniya ita ce a hannu lahira kuma ai watsi da ita wasabi'uha fuska ta bakwai da kaunar duniya yake cutar da mutum a rayuwarsa da addininsa anna ashiqaha wa muhibbaha alladhi yu'thiruha 'ala al-akhirati min asfahil khalqi wa aqallihim 'aqla wanda yake tsananin kaunar duniya ya zama to ashiq na duniya ta shiga ransa ita ce kawa wa muhibbaha wanda yake tsananin kaunar ta alladhi yu'thiruha wanda ya fifita ta alal akhirati akan lahira min asfahil khalqi yana daga cikin mafi wautar halitta wa aqallihim aqlan mafi karancin hankali cikin mutane me yasa aka ce wanda ya fi son duniya akan lahira yana cikin mafi karancin hankali in ma ba a ce shi bai da hankalin ba ai ya fi dacewa ma a ce bai da hankali ko iz athara al khayal ala al haqiqa domin yanzu ya fifita abin da yake kawalwalniya akan abin da yake tabbas kai ne kana tafiya sai kawalwalniya ne kamar yadda bahaushe ne yake karin magana cewa ga maciji kai kana cewa gaja ko ba haka ba ga maciji kai kuma kana cewa ga ta inda ya bi maciji ne aka biyo da aka biyo maciji wannan sai ta nan wannan kuma sai ta nan shi wannan sai ce ga macijin anan sai ɗayan kuma yana cewa ga ta inda ya bi nan ta nan ya biyo ai to ina amfani ta inda ai shi ake nema ga maciji kuma kai kana gaja ai an san an yi wuta kenan ko tunda dama shi aka biyo ana cewa ga inda yake kuma kana cewa ga ai ga ta inda yake ga jan sana to kamar haka ne duk wanda ya fifita duniya akan lahira yanzu ya fifita abin da yake kawalwalliya ne akan abin da yake tabbas wal manama ala al-yaqza ya fifita bacci akan farkawa akan fadaka wadhilla za'ila ala an-na'im ad-da'im ala an-na'im ad-da'im ya fifita wato inuwa mai gushewa ala an-na'im ad-da'im akan ni'ima wacce take dawwamammiya wannan duk ana kwatanta maka duniyar ne da lahira ko al-khayal ita ce duniya ka walwalniya ce dama ai Allah ya siffanta ta a matsayin haka انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد سيتي كمثل غيث اعجب الكفار نباته تمكر يبنياتي دا سرانتا يبادى شعاوى غمنوما منومي يجي يبنيا تاتاشي تاي كيو كرايا تاشي kafin ya so mu zuba ƴaƴa yayi koren shar yana rangadi yana rangaji to kamar haka ne sun mai hiji sai kuma ya bushe babu ruwa Allah ya kame ruwa kuma sai ya bushe qara fa takunu musfarwan sai zaman to fas da koren shar sun mai kunu hutama sannan sai ga shi ya zama gama karamami gaba daya iska tana kade shi tana tafiya kamar haka duniya Allah ya ce take amma sai ce wa akhirati azabun shadidun wa magfiratun min Allah wa ridwan kusani a lahira akwai fa azaba mai tsanani ga wanda ya shagaltu da duniya ya bar lahira kuma sannan akwai ni'ima daga wajen Allah da yardarsa ga wanda ya fifita lahira din akan duniya sai yace wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur kusani rayuwar duniya ba ta zama komai ba dan jin dadi ne kadan shine mata gurur kuma wanda yake mai rudin mutum ya rudar da mutum ya ga kamar ita ce alhali ba ita bace to kaga shi yasa aka ce wanda ya fifita duniya akan lahira yana daga cikin mafi wautar mutane domin ya fifita kawalwal ne akan hakika ya fifita bacci akan faraka والظل الزائل على النعيم الدائم يا فيفيتا انوا مي غشيوا ايتاشي دنيا اكن نعمه ود تاكي دوممميا شينه لاهيره والدار الفانيه على الدار الباقيه يا فيفيتا غدا مي قاريوا اكن غدا نا تبتا دنيا كاي الفانيه تشي كل من عليها فان دك ابن ده يكي كانتا الله يشي زي قاري وند يكي كانتا بابو شي وترا وضاء حياة الأبد في أرغب عيش ينزيا سيد رايوا تحر أبدا إتش تلاهرا في أرغب عيش ودزا أساميت أشك ما في يلوت رايوا أرغب عيش وترايوا ما في وداتا أسعد العيش كينا إتش لاهرا تسي سيد إتا بحياة da wata rayuwar daban inma hiya ahlamu qaumin wanda ita kuma mafarki ne kawai na mutane kamar mafarki ne mafarki ai ba tabbas bane in ba na annabawa ba sai ke mafarki ka zama dangote kuma daga farka shikenan sai ka soma odan kaya shirme ce mafarki kawai kai aw ka dhillin za'ilin ko kuma kamar inuwa ce mai gushewa ita ce duniya ya sayar da abin da yake tabbas da abin da yake mai gushewa innal labiba bimithliha la yuqda'u amma wanda yake al-labib mai hankali kenan al-lubb shine al-aql innal labiba wanda yake mai hankali bimithliha da irin wannan al'amari na duniya la yuqda'u shikan ba a yaudararsa duk yadda duniya ta zo ba za ta yi wa darni shi ba duniya zai neme ta ne ta hanyar da Allah ya ce a nema ba zai yadda ta kade masa hankali daga neman lahira ba dan ya san ita wasila ce matakala ne da za a tafi zuwa ga lahira ba zai zamanto ya shagaltu da ita daga neman lahira sama kuma ba zai sarrafa duniya yadda zuciyarsa take so ba sai yadda ubangiji ya masa umarni domin ya kyautata lahirarsa to wanda ya wannan shine mai hankali amma wanda yasa duniyar ita ce al-ghaya al-hali ita kuma wasilatun ne ila al-ghaya to ai yayi wauta ya jirkita mizanin ita mataki ne na kaiwa ga kaza sai ce yanzu ita ce kaza din sallama ne sai kace shine sarki ya taba yiwa shi sallama zai je maka sallama ne sai kace shine sarkin sai ka maida shi shine sarkin kana nema abin da sarki zai maka kuma sallama ne zai yi to kaga ita duniya tsani ne da za a kai zuwa ga can kaman irin ne ko yanzu kuɗi sai ka aje kuɗi ai shi wasila ne na samun biyan bukata ko ko ba haka bane ka dauko kuɗi a aljihunka wasila ne na samun biyan bukata ko dai ka biya ka ce a maka services wani ya maka wani aiki ko ba haka bane ko wani irin aiki da zaka saka shi a biya shi da kuɗi a barai ma ne a gadi zai maka a kwadago zai maka a me zai maka kaga wasila ce ko kuma ka bayar da shi dan samun kaya ka sai wani abu ko ba haka bane amma yanzu shi kudin shi karan kansa zai baka kariya zai ma gadi kudi ba zai ma gadi ba yayin sai ka ajiye kudi sai kace shine mai gadin ka kawo shi ba kofar gida ai kaga idan ka zo ka da safi kaga kudin baya nan kai cigiya sai a ce ya ne nan wajen nazo na ajiye nan abun nan dubu na 50 ya mun gadi kuma nazo na samu baya nan sai a ce ka kunce sai an nemi ruqiya ko ba haka ba sai an nemi ruqiya domin shi wasila ne ila al-ghaya ba shine al-ghayatu nafsuha ba to dan haka wanda ya dauki duniya ita ce kurewa yayi wauta alhali ita duniya sarrafa ta ake dan neman lahira ita kanta ba ita bace ita ana amfani da dan neman lahira ba a neman lahira da duniya kuma sai ta hanyar da Allah ya zayyana manzansa ya koyar ya za a neme ta ya za a gudanar da ita ya za a rayu a cikin ta ya za a sarrafa ta ya za a so ta ma a cikin rai wani irin so za a mata duka musulunci ya nuna mana to wanda ya bi waɗannan matakai insha Allah sai kaga ya rabu da duniya lafiya domin lahira ita ce mafificiya ita ne ake nema ba duniya ba duniya ana neman ta ne dan neman lahira inda ba dan neman lahira ba duniyar ma ba ta da amfani Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya malai ce wa kana ba abu salafi يتمثل هذا البيت وان daga cikin magabata yana ambata wannan baiti yace ya ahla ladhati dunya la baqa alaha inna ghatiraran bi dhillin za'idin hamaku yace ya ku ahla ladhati dunya ya ku masu neman jin dadin duniya la baqa alaha kusani bata da matabbata fa ita inna ghatiraran bi dhillin za'ilin hamaku kuma ruduwa da inuwar da za ta kau wannan fawauta ne duk wanda ya rudu da inuwar da za ta kau yayi wauta to dan haka duniya kada a tsammata inuwa ce da wawamiya inuwa ce wacce take mai kaucewa za mu tsaya a nan waje insha Allah Allah ta'ala ya kai rayuwar mu da mako sai kuma mu dora abinda muka faɗa ubangiji Allah ta'ala ya amfanar da mu da shi wanda muke kuskure ko muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum